Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar kan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu, Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman na wannan hantsin, wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin da muke tafe da shi a daidai wannan lokaci, za ku ji cewa sojojin saman tarayyar Najeriya sun dakile wani shirin 'yan ta'addar Boko Haram na mamaye wani gari a jihar Borno. A birnin da magaram a Jamhuriyar Nijar kuwa an bude wata kasuwar da koli na wasu kayayyakin gargajiya dangin abinci da matasan kasar ke sarrafawa. Idan muka sake komawa tarayyar Najeriya kuwa, ba a ji cewa wasu sarakunan shiyar arewa maso gabascin kasar ne sun ka gudanar da wani taron farfado da zumunci da ke tsakanin kabilar Lunguda da Waja. Biyo bayan wani safanin da kabilun biyu suka samu a kwanakin baya, sannan za a ji inda aka kwana game da yaki da cutar kwalara a birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar. Muna tafe da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar, amma duka wannan zai zo muku bayan na mayar da ku a Washington DC ta hanyar tauraron ta Adam domin sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin kasar India biyar sun rasa rayukansu a wani kazamin artabu da 'yan bindiga da ke fada da mulkin India a yankin Himalayan na Kashmir, yayin da tashe-tashen hankula a yankin suka karu a cikin makonnin da suka gabata. Mai magana da yawun sojojin India ya ce 'yan sanda da sojoji sun killace wani daji a yankin bayan samun bayanan sirri cewa an ga 'yan bindiga a wurin. A cewar sojojin, yayin da dakarunsu suka kaddamar da aikin bincike, 'yan bindigar sun bude wuta mai tsanani da ya raunata wani jami'in soja sosai, da sojoji hudu suka ji rauni kaɗan. An kwashe su zuwa asibiti mafi kusa, amma sun mutu a can. Babu wata ƙungiyar 'yan tawaye da ta fitar da wata sanarwa kan lamarin. Faɗanna zuwa ne a daidai lokacin da dakarun gwamnati ke ci gaba da kai hare-hare biyo bayan kisan gillar da aka yi wa wasu waɗanda ba musulmi ba marasa rinjaye a makon da ya gabata. Jiya Litinin, sojoji biyu sun mutu yayin da baburansu suka hau kan bam haɗin gida a kudu maso gabashin ƙasar Burkina Faso, wanda wannan shine hari na baya-bayan nan da aka kai a yankin da a baya baya fama da tashin hankalin masu ikirarin jihadi a arewacin ƙasar. Ƙasar da ke yammacin Afirka ta fuskanci ƙarin hare-hare da yawa da munanan hare-hare daga mayaka masu ikirarin jihadi da ke da alaƙa da ƙungiyar IS ko Al-Qaida tun daga shekarar 2015. Rikicin ya hallaka kusan mutane 2,000 da tilastawa mutane miliyan 1.4 barin gidajensu. Wata majalisar tsaro da ta nemi a sake sunanta ta ce sojoji biyu harin bom ɗin ya ritsa da su a garin Farakoroso a yankin Cascades. Wata majalisar tsaro ta ce waɗanda abin ya ritsa da su sojoji biyu ne waɗanda babur ɗinsu ya tarwatse a kan mahaƙar ma'adanai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar cewa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi da su karɓi ƙarin allurar rigakafin COVID-19. Kwamitin masu ba da shawara kan allurar rigakafin na WHO ya ce ƙarin allurar zai taimaka wa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi, saboda yawan mutanen zai yi wuya jikinsu ya karɓi allurar rigakafin da aka saba yi, kuma suna cikin haɗarin kamuwa da cutar COVID-19 mai tsanani. Kwamitin, wanda ake kira da SAGE, ya kuma ba da shawarar yin allurar rigakafi ga mutanen da suka haura shekara 60, waɗanda suka karɓa allurar rigakafin daga masu haɗa allurar na China, Sinopharm da Sinovac. Ta kawo hujjoji na wani bincike da aka yi a yankin Latin Amurka cewa allurar rigakafin ba ta aiki zuwa wani tsawon lokaci. Sai dai kwamitin bai ba da shawarar ƙarin yin wata allurar ga jama'a ba, kuma ya ce zai yi nazarin batun ƙarin yin allurar da yawa a ranar 11 ga watan Nuwamba. Hukumar WHO ta yi kira da a dakatar da yin ƙarin allurar ga jama'a gaba ɗaya har zuwa ƙarshen shekara, don ba wa mutane da yawa a faɗin duniya dama su karɓi allurar rigakafin ta farko. Jami'ar Malam Muqtadad Al-Sadr ita ce ta mafi yawan masu kaɗa ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar Iraki a cewar sakamakon farko da aka fitar jiya Litinin. Wasu sakamakon kidaya da aka samu na nuna cewa malamin addinin Shi'an ya lashe sama da kujeru 70 na majalisar mai kujeru 329. Jami'ar al-Sadar ta ce ta lashe kujeru 73, inda ta ƙara adadin kujerunta 54 da ya kuma bata babban tasiri a tsarin gwamnati. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce tsohon Prime Minister Nur al-Maliki ya samu nasara mafi girma a tsakanin jam'iyyun Shi'a a cewar sakamakon farko. Ƙungiyoyin Shi'a sun mamaye siyasar Iraki tun bayan faduwar shugaba Saddam Hussein na Sunni a shekarar 2003. An samu raguwar masu kada ƙuri'un zaben na 'yan majalisa a ranar Lahadin da ta gabata da kashi 41 cikin 100 kawai a cewar hukumar zaɓe, wanda ya yi ƙasa da kashi 44 cikin 100 da aka samu a 2018, wanda shi ne mafi ƙaranci a tarihi. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ta ce tana son ta yi haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya a shirin haɗin gwiwa da za a yi don tallafawa ƙasar Somaliya a ƙoƙarinta na yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi da samun kwanciyar hankali. A cikin wata sanarwa, kwamitin tsaro na AU ya ce ya amince da shawarwarin wata ƙungiya mai zaman kanta don yin wani aiki na haɗin gwiwa wanda zai maye gurbin rundunar AU a Somaliya bayan wannan shekarar.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai rahotannin da muke ɗauke da su, inda za mu soma a tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya, sojojin saman ƙasar ne suka daƙile wani shirin 'yan ta'addar Boko Haram na mamaye wani gari a jihar Borno. Ga wakilin muryar Amurka birnin tarayya Abuja, Hassan Maida Kaina da ƙarin bayani.
Sojojin saman Najeriya da ke yaƙi a ƙarƙashin rundunar Operation Haɗin Kai da ke yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun wargaza shirin mayakan na Boko Haram na kai wani hari da nufin kame garin Aulari da ke yammacin garin Bama a jihar Borno. An ko daƙile wannan hari ne yayin da sojojin suka tunkari maharan gadan-gadan, ta yadda dole ala tilas suka tilasta maharan suka juya da baya inda suka koma inda suka fito, wato dajin Sambisa. Take kuma rundunar Operation Haɗin Kai ta tayar da jirgin yaƙi inda ya garzaya ya kuma gano su yayin da suka ruga cikin dajin, kuma ya buɗe masu wuta da makaman roka, inda ya ƙone ƙurmus uku daga cikin motocinsu, kana ya lalata guda ɗayan. Bugu da ƙari, jirgin yaƙin Najeriya ya kuma halaka da dama daga cikin 'yan ta'addan na Boko Haram da ISWAP, yayin da kuma wasansu suka ruga cikin daji da munanan raunuka. Hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta bakin kakakinta Air Commodore Edward Gabquet ta tabbatar da wannan labari, inda ta ce tuni ma har an dawo da kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan yanki. Air Commodore Gabquet ya ce babu wani abin damuwa a halin yanzu, yana ƙara tabbatar da cewa za a ci gaba da aiki wurjanjan har sai an dawo da tabbacin zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin baki ɗaya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuwa sai janguriyar Niger, inda birnin da magaram ke karɓar wata kasuwar baje kolin kayayyakin gargajiya kuma dangin abinci da matasan ƙasar ke sarrafawa a ƙarƙashin wata ƙungiya da ake ce ma FONAF. Wata matashiya 'yar ƙasar ta janguriyar Niger ce mai suna Hadiza Amadu Maiga, ita ce ta kafa wannan kasuwar domin baiwa matasa damar nuna bajimtarsu, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Tamar Abari daga Damagaram.
Ministan kasuwanci na jamhuriyar Niger Gado Sabo shine ya jagoranci buɗe baje kolin na FONAF.
Yau na zo da suna Prime Minister da ya so ya zo alabashi dama ba, ya turo ni don mu zo mu gani abinda ake wannan taro da ake yi FONAF na anan garin Damagaram. Shi ne na zo na buɗe, kuma alhamdulillahi abinda na gani ya burge ni sosai, kuma na ga abinda ya kamata a ce gwamnati ta kama. Don Allah ya yarda, musamman duk abinda mu gani da abin na cigaba na ƙasa, za mu kamawa, za mu kama masamari da 'yan mata duk abin da na ci gaban kasa tabbatar da Niger yanzu sunanta ya fito.
Hadiza Ahmadu Maiga ita ce uwar gijiyar FONAF, burin su dai ta ce matasa su dogara da kansu su bar zaman banza.
A FONAF muna yin domain duka na activity muke aiki da su. Akwai agro business wanda ake yi cikin noma, muna yin formation su kuma wanda akoya ma matasa da mata yanda zaka bude enterprise inka, ya zaka yi empo kasu gallaza maka a shekara ta fara, yaya zaka yi kuma dan ka a rinka maka abinda ake cewa redressment fiscal.
Shi ma ministan kiwo da noma Kadiri Tijani wanda ya halarci bikin ya ce za su kama ma matasa a wannan fanni nasu.
Da yawa kaya ne waɗanda suka shahi noma da kiwo, wannan na nuna muhimmancin aikin noma da kiwo a cikin kasar mu. Kuma in aka dibi alƙalman wanda ke ba da sakamako, aikin noma da kiwo suna kawo ciki dangance da bunƙasa arzikin ƙasa kusan kashi 40 cikin 100. Kenan babbar turba ce in ana so yau a samu matasan mu su samu sana'o'i, a samu aiki.
Komi gwamnatin Jamhuriyar Nijar za ta yi na yadda matasa za su amfana da yarjejeniyar nan ta kasuwanci mara shinge wato Zulekaf.
Duk wanda zasu kai da zasu as a company na sarrafa kaya, zamu ba su goyon ba 100% don su samu na ɗaya wanda abinda ake so a nan Nijar ya zamanto su ne za su ba 'yan Nijar su, kuma har in ta ba da dama ma su kai su sai da a cikin wata ƙasa.
Ga kuma abin da wasu da suka zo sayayya baji kolin ke cewa.
Sunana Bashu abin sosai ya burge ni duka da aikin cigaban matasa sisa.
Yusuf Garba, mun zo mu dan sayayya kuma mun zo mu ga irin abubuwa yanda ake sarrafa su irin namu na gargajiya.
Lalla gaskiya ta burge ni sosai sosai, hanya ce ta cigaban matasa.
Salima Abdulaziz, gaskiya wannan fuwarkin ta kayata ni yanda aka tattara matasa, ana so a koya musu sana'a yanda zasu dogara da kansu. Ba ma Niger incinta, ana so a raba matasa da zaman wannan na banja na shan shisha da kwace da wane ne duka.
Tamara Abari, murya Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
A halin yanzu sai mu koma tarayyar Najeriya, inda wasu daga cikin sarakunan shiyar arewa maso gabascin kasar suka shirya wani taro a jihar Adamawa domin ganin kabilar Lunguda da Waja sun sake farfado da zumunci da ke tsakanin su kamar yanda yake a shekarun baya. Hakan kuwa ya biyo bayan sabanin da aka samu a kwanakin baya tsakanin kabilun biyu, kamar yanda za a ji karin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar Adamawa.
Taron ya gudana a fadar mai martaba Sargin Lunguda da ke karamar hukumar Guyuk a jihar Adamawa, inda kabilar Lunguda da kuma kabilar Waja domin farfado da abinda suke shirin rasawa, wato zumuncin da ke tsakanin su tun zamanin kakanni, wadda a kowace kaka kabilun suke irin wannan taron a can baya. Hakan ta sanya a wannan karo suka sake farfado da wannan taron domin yin fatali da rashin jituwa da ke shirin yin kamari tsakanin kabilun da ma sauran wasu kabilu da suke zaune a wannan yankin. Domin kuwa a kwanakin baya rikici ya barke tsakanin su, inda aka yi ta rashe-rashen rayuka da ma dukiyoyi, wadda har ta kai ga gwamnan jihar Adamawa da takwarar nasa gwamnan Gombe domin kira ga waɗannan kabilu da a zauna lafiya. Taron da ya samu halartan mai martaba mai Tangale da kuma Hamapata da Hamapacama da Amnashalen, mai masaukin baki shine Kwaninin Guriya, da kuma mai martaba sarkin Shani injiniya Sale Ahmad mai Tangale shine mataimakin shugaban majalisar sarakuna na jihar Gombe, wadda kuma ya yi jawabi ya kuma kira ga mahukunta a kan su sani cewar rashin aiki ne kan sanya matasa cikin halin tashe-tashen hankula a wannan yankin.
To tashe-tashen kare nan da ake matasa ne ba da cije da guje-gujen nan, sai matasa masu karfi ashe samun solution da sauki. Yanzu na tabbata a nan garin Guyu akwai matasa dewa wanda ba su da aiki, suna son su ma su fomi iyali, amma babu hali babu aiki. Na ji dadi a ko su sanin dokin mu a nan ɗayan majalisar tarayya har ba da na jiha. To duk waɗannan solutions din suna waje mu, ba su da nisa. Idan muka samu waɗannan matasan aiki, wallahi za mu rabu da wannan kashifar ake gaba daya. Saboda haka na kira da murya mai karfi masu hannu da shuni na mutanen Guyu na Lunguda, don Allah ku kawo jari ku kafa shi a nan cikin garin Guyu.
Shi ma da yake jawabi mai masaukin baki kuma mai martaba sarkin Lunguda Kwaninin Guriya Kuroyo Hahe Dishon dan sanda na biyu ya ce sabani da tawakana a kwanakin baya tsakanin kabilar Lunguda da kabilar Waja wannan kuskure ne, kuma hakan ba zai kara faruwa ba.
Lalle abun da ya faru tsakanin Lunguda da Waja haƙuri yaya ne da kani, a lokacin da yaya da kani suka samu sabuwa lallai nama da jiki haka yake kasancewa, amma wadar da yanayin da ya faru wanda Allah ya yarda haka ba zai faru ba. Muna nan muna kokarin mu dinka duk wannan baraka domin ganin cewa ba inda zaka raba wanda ya zama yaya da kan mutunci ci gaba da zaman takewa kuma inda kakannin suka faru.
A kwanakin baya wata takaddama ta barke tsakanin kabilun guda biyu inda aka yi takartan kasa da nuna wa juna yatsa wadda har ta kai ga gwamnan jihar Gombe da gwamnan jihar Adamawa suka hadu domin yi wa tufkar hanci a gurin taron kabilu da dama suka yi tarawaye da kuma nuna al'adu cikin annashuwa da nishadi. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Za mu sake komawa jamhuriyar Niger inda hukumomin kiwon lafiya na birnin Kwanni suka bayyana cewa duk da ci gaba da ake samu wajen yaki da cutar kwalara ana ci gaba da samun bullar wannan cutar jefi-jefi, don haka suke kara sa kira ga al'umma na ganin sun ci gaba da kiyaye matakan kariya, kamar yanda za a ji karin bayani daga bakin shugaban babbar asibitin birnin Kwanni Dr. Ila Abdu a wata hira da muka yi da shi.
Cikin fama da shi da hali yanzu sai in ce maka abun bisa ga kokowa da muka yi, bisa ga dagar da muka yi, bisa ga gane ba jama'a mun samu ya sha da baya, mutane sun gane da abu ne da ke tare da rashin tsafta. An gane da haka nan an yi aiki da abin da likitoci suka faɗi, da bayanin da likitoci suka yi, da gargaɗin da likitoci suka yi, an yi aiki da shi mun samu abin ya sha da baya. Amma har yanzu akwai guda-guda, ina har yanzu dai a ci gaba da aiki da tsafta, paske shi harkar tsafta ce.
To masu sauraron mu karku sha'afa, waɗannan shirye-shirye na musamman na zo muku ne daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A halin yanzu ga Mahamudu Ibrahim Kori dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma.
'Yan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawota, haka nan da waɗanda ka kawota, Allah ka gare mu da ta.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Komi kaman a ƙasa kawai tsaye yake, to ga rogo ma sai da ya kai kusan 300 tiya.
Komi ya yi tsada. Yanzu bangaren abinci dai masara, shinkawa, shinkawa ce ma mai dama-dama a cikin sha'anin.
Allah ta yi rasa inda zai sarai, kuma roƙon gwamnati ta duba don Allah ta taimaka ta sassauta ma talakawa.
Inda muke zuwa guri ne inda ake satar mutane kuma ana kashe su, shi yasa muka tsorata ba ma iya zuwa mu sayo.
Wato abu kai abin da dama gwamnati ta saba yi shine a sai dama mutane wato abinci a farashi mai rahusa.
Masu sauraro, yau shirin na jamhuriyar Niger inda al'ummar kasar ke kokawa kan yanayin tsadar rayuwa musamman kayayyakin abinci. A dakace mu
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na samu
madalla. Masa yadda da cewa damuna ta yi nisa kuma kaka ta kunno kai, amfanin gona ya fara zuwa gidaje, farashin kayayyakin abinci na ci gaba da hawa a ƙasashen Afirka ta yamma musamman irin su Najeriya da jamhuriyar Niger da sauran ƙasashe makwabta, al'amarin da ke ƙara jefa rayuwar al'umma cikin mawuyacin hali. Yanzu haka dai 'yan ƙasa masu raunin tattalin arziki sun fara kuka a jamhuriyar Niger game da yanayin da aka shiga na tsadar rayuwa musamman al'amuran da suka shafi farashin kayan abinci, tare da yin kira ga mahukunta su dauki matakan sassauci, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na musamman da abokiyar aiki Tamar Abari ta hada mana.
A wannan lokaci da ake ciki, kayan masarufi da abinci a kasuwanni sun yi tashin goron zabi, abinda ya kai kowa yake kokawa musamman ma masu karamin karfi.
Ni Abdulsalamu da magaram, to gaskiya wannan abubuwa kaman talaka shine komai yake kare a kai shi, kuma komai kaman a ƙasa kawai tsaye yake, to ga rogo ma sai da ya kai kusan 300 tiya. Dan masara ita ce da wannan gidan kowa ana cinta, ita ma ne ta kai jika da 50, a yanzu ma ita ba wuri da kai jika 30, shinkawa tsada gare ta, talaka bai iya cinta. Yanzu kaka ne muke ci kuma amma aika kuka abinci hadin ja ka sabkai kara hawa yake.
Sunana
Bibi in sai da dambu. Eh gaskiya farashin sai ya sama sosai gaskiya yanzu. Ya dame mu sosai ma ba inda zamu yanzu da dambu kun gani har ka dago da lago ba nake sai da ma yara. Ana zawa na sai amma yanzu bane sai da. Na sai da ma na 20 ma ban huta. Da kyalle ku na 20 ma. A babu na 20 gaskiya kaya sai tsada babu na 20.
Komi yayi tsada. Yanzu bangaren abinci dai masara, shinkafa na talaka ba irin na da bane. In ka huto dai dan abin da zaka samu ba irin na da bane. Harkoki dai sai hankali. An yi alƙawari dai shiru.
Talaka yana cikin kumci. Talaka ya sarrafa inda zai sarrafa shi. Muna roƙon gwamnati ta duba dan Allah ta taimaka ta san sassafta ma talaka ko ya samu rangwame tsakanin abinci. Hatta da hatsi wanda muke noma da kafa ya ƙara kuɗi, da shinkafa ta ƙara kuɗi. Babu abin da bai ƙara ba kuɗi a rayuwar nan. Wani bi ba a samu ma. Wani bi haka nan ma ya kwance ciki yana murɗa.
Sunana Nana Maryama. To wannan lokaci sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh rayuwar ta yanzu abubuwan komai ya tsawala yayi kuɗi komai ga taba kuɗi ne kuma kuɗin shi ba bakal wahala ake sha kuma gashi abubuwa duk wanda ya kasance da wanda za a hada shi na harkar taimakon komai tsada ke yi tututtuka sun yawa an rasa ta me za a yi ta lahiyar za a yi ko ta abincin komai in ka taba shi kuɗi ne muna buƙatar taimakon wannan gaskiya a yanzu.
Malam Isufu Mai Waki na kungiyar masu sai da taimaka a nan da magaran ya ce al'amarin na bana ba a saba ganin irin sa ba.
Gaskiya abu ne mai tsoratarwa da yawa wanda yake koda lokacin da aka yi shekarar yunwa ba a yi irin wannan tsadar abincin ba birni da ƙauye ko ina gabaki daya domin a lokacin da aka yi yunwa babu to yanzu ku akwai amma tsada ce Allah ya kawo sanadiyar abin da ya kawo mana tsadar abinci anan kamar cikin jihar da magaran ko kuma cikin Niger ita ce makwabciyar mu Najeriya. Muna zuwa Najeriya muna sayarwa masara muna sayarwa kaura muna sayarwa hatsi da kuma irin su waken suya da sauransu su irin garin alabar duk wani abun nau'i na abun abinci kan namu kan na dabobi to muna zuwa Najeriya muna sayarwa. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dora ma Najeriya makwabtanmu suka shiga cikin bala'i sannan mu inda muke zuwa muna sayo abincin nan hasali ma yanki ne wanda kowane yanki tsoratarwa a yanzu tunda babu tsaro a wajejen nan inda muke zuwa guri ne inda ake satar mutane kuma ana kashe su shi yasa muka tsorata ba ma iya zuwa mu sayo sannan kuma koda mun tafi su ma manoman ba a bar su sun yi noman da za su saida mana abincin da sauki ba barantana mu sayo mu kawo ma mutane sauki mun maida hankalinmu zuwa kamar yamai sayan masara yamai din nan ba su suke noma masara ba su ma sayo musu ake daga Burkina Faso zuwa Mali har Senegal suna daukowa su kawo yamai daga nan da magaran na irin su Maradi mu je musu to kaga akwai tsadar kudin mota sabanin nisan guri da Najeriya
duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da wadansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka.
Kowa nasu waje kungiyoyin hararen hula menene nasu na ganin talaka ya san ana yi a irin wannan lokaci. Amadu Dankwari mamba ne na kungiyar Orkoni mai sa ido a irin wannan lamari.
To mun ga musu mun kungiyar hula mafi yawanci kira ne muke yi ga yan kasuwa kuma ga gwamnati. Yan kasuwa wanda suke ta iya su ce su kawo abincin nan ya kamata ai kasu tsawala kasu nemi riba mai abin ga riba wata ta wuce kima shi kuma gwamnati ya kamata ya sa ido da abin da yake shigowa tukwanan kuma ya ci gaba da wannan sai da abinci da rakusa.
To baya ga irin wannan kira kamar babu wani abu da kuke yi na game da irin wannan matsala ta tsadar rayuwa a wannan kungiya ta ku.
Abin da muke yi shi ne kamar kin san a da gwamnati yana yin abin da ake ce mishi sa ido ga kuɗin da ake saida abinci. To yanzu da ke gwamnati bai yi mu ne muke wayarwa da ƴan kasuwa kai ya zamanto an sun kawo abincin nan ji tausayin talakawan kasa sa riba mai tsawo yanda abincin zai kai yayi tsada.
A koda yaushe maganar hukumomi ba ta wuce talaka ya gani a kas inda suke daukan alƙawurra na magance matsalolin al'ummar da ta zabe su. Abdulrahim Balarabe shine babban magajin gari na da'irar Damagaram.
Wato akwai abin da dama gwamnati ta saba yi shine a ce da mutane wato abinci a farashi mai rahusa, kuma kin ga a yanzu ko ana yin shi a ko ina a cikin wannan attanan garin Damagaram. Akwai ne ake cewa an yi premier phase wato zagaye na farko inda kowace community da akai dan 70-70 na hasi aka aje wannan dan a taimaka mutane musamman ma a cikin lokacin da ake kokowa na noma, kin gane ko. Yanzu kuma akwai deuxième phase ga tana tana ta ita ma ana sita ana ba mu ta al'ummar take suwa da tsada ta kare farashin shi kuma ta sida ma talakawa da aradan talakan nan su samu sauki. Wani sulare kuma wanda aka samu kawo matsaloli amma na ambaliyar ruwa ne amma na waɗansu matsaloli ne, to kuma nan gwamnati agaji ne take kawo, taimako ne take kawo, banda ita kuma akwai masu hannu da shuni su ma kowanne suna kokari bakin gurgudu, kuma dole ne ma ayi amfani da wannan damar mu gode ma duka waɗanda suke taimaka mana a cikin irin wannan halaye wato kungiyoyi na duniya masu nakin da na majalisar dinkin duniya da kuma na kasashe daban-daban ko na kungiyoyi gaban gar daban-daban da na ECOWAS na tarayyar Turai wanda suke taimakawa a cikin irin wannan halaye wanda ayin talakawa suka shiga cikin su. Kenan duk da wannan kuma ya kamata mutane mu dinga amfani da hankalin mu wannan ruwan da yake nan kasa, to mu tankwalo shi mana mu yi amfani da shi mu yi albarkatun duk abin da muke so mu noma, kasar mu tana da albarka, kasar mu tana da arziki, duk abin da ka shuka ni jirgin ya fito.
Na saka ya hukumar da ke kula da daidaita farashin kayayyaki a kasuwanni wato Antando Commerce dan jin ko menene suke yi a wannan gaba, sai ne Kicibus da babban daraktan hukumar yana cikin sauri na amsa kiran gwamnatin jiha zuwa wani babban meeting.
A ja ake cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci.
To Allah ya kyauta. Masare da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau ya kammala, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman ita Tamar Abari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin kariya ba. Inda ma su irin wannan a gaba.
A halin yanzu masu sauraron mu ga Sulaiman Muna Barma dauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da cigaban al'umma UNFPA ya bayyana shirin gudanar da babban taron sarakunan gargajiya a watan Nuwamban da ke tafe a jamhuriyar Niger domin tattaunawa akan matsalolin auren yara ƙanana da batun tsarin iyali da ilimin 'yan mata. Jaridar ta ce wakilin UNFPA Ismail Mbenge, wanda ya kai gaisuwa a fadar shugaban kasa Muhammad Bazoum, ya ce sarakuna za su fitar da sanarwar ƙarshen taro tare da shan alwashin yi wa gwamnatin Niger rakiya a ƙoƙarin magance matsalolin da ke tattare da waɗannan batutuwa. Jaridar Lanketer na cewa lokaci yayi da za a gudanar da bincike a ofishin ministan man fetur bayan shafa shekaru 10 na ayyukan haƙar man fetur a jamhuriyar Niger. Jaridar ta ce bayan umarnin da aka bayar domin binciken wainar da ake toyawa a ofishin ministan manyan ayyukan gine-gine da na ministan kiwon lafiya da na ilimi, a yau 'yan Niger sun kagu su ga an aika jami'an bincike zuwa ofishin ministan man fetur don haska fitila akan yadda abubuwa ke gudana. Jaridar Le Canard de Chine ta bayyana cewa watanni 6 bayan da shugaba Muhammad Bazoum ya rantsuwar kama aiki, har yanzu tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu na ci gaba da makalewa al'amuran gudanar da mulki. Jaridar ta ce a can farko ya sha yabo daga kasashen waje saboda yadda ya shirya sauka daga karaga Salim Alim bayan shudewar wa'adin da kundin tsarin mulkin kasa ya tanadi, amma kuma alamu na nunin har yanzu Isu Muhammadu bai tafi ba, har an kai inda a yau wasu masharhanta ke cewa yana tsoma bakinsa wajen tsayar da wasu daga cikin muhimman shawarwarin da suka shafi ayyukan shugabancin kasa. wanda kuma idan aka ci gaba da tafiya a haka Muhammad Bazoum ba zai samu sukunin cika alƙawalin da ya yi wa jama'ar kasar nan ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga birnin Kwannin jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.